Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 2 ga watan Disamba 2022. A cikin shirin za a ji cewa hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi sun kira taron masu ruwa da tsaki don fadakarwa kan ganin an yi zaɓuɓɓuka lafiya a faɗin jihar.
Ba mu son mu ji tashin hankali, ba mu son tsangwama, ba mu son tada hankalin al'umma, ba mu son barna ta dukiya.
Sannan muna dauke da rahoto kan kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar Kano a yayin zabuka da ya fara aikin tsara wani taron masu ruwa da tsaki da shugaban kwamitin zaman lafiya kasa General Abdulsalam Abubakar zai jagoranta a Kano. Sai kuma jihar Borno inda za a maida fiye da mutane 11,000 garuruwan su da suka fito daga kananan hukumomi 8 na jihar yayin da gwamnatin take ci gaba da rufe sansanoni an gudun hijira. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, amma yanzu sai a gyara zama a saurarin kashin farko na labarin duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine, amma ya ce har yanzu bai ga wani abu da ke nuna alamar Putin na da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. A shirye nake in yi magana da Putin bayan na tattauna da kungiyar tsaron NATO, a cewar Biden a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House bayan ya yi wata tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron akan Ukraine da sauran wasu batutuwa. Hanya ɗaya ce za a iya kawo ƙarshen wannan yakin, Putin ya janye daga Ukraine, a cewar Biden. Ya ƙara da cewa abin da yake yi bai da kyau. Shugaba Macron ya ce yana da ƙwarin gwiwa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine da ƙarin taimakon soja da na jan ƙai. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman Koriyar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Baitul Malal Amurka ya ce sunayen mutanen John Tu Ho da Yun Jin da kuma Kim Su Jil, waɗanda dama kungiyar tarayyar Turai ta EU ta fidda matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan Afrilun da ya gabata. Takunkumin da aka sanya na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 18 ga watan Nuwamba. Ɗaya daga cikin jerin makamai masu linzami sama da 60 da kasar ta harba a bana, kuma a daidai lokacin da ake fargabar ta yi Koriyar ta koma yin gwaje-gwajen makaman nukiliya wanda bata yi ba tun a shekarar 2017. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce Yujin da John Tu Ho sun taka rawa sosai wajen kera makaman kare dangi yayin da suke rike da makaman darakta da mataimakin darakta a hukumar makaman Koriya ta Arewa. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu su fiye da 40 sun gargaɗi kasar China akan kada ta dauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a kasar, suna mai cewa yin hakan zai yi babbar illa ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da China. A wata wasiƙa da suka tura wa jakadan China a Amurka, King Gang, sanatoci 42 a ƙarƙashin jagorancin Jeff Merkley na jam'iyyar Democrat da sanatocin jam'iyyar Republican Mitch McConnell da Dan Sullivan da Todd Young sun faɗi cewa suna bibiyar zanga-zangar da ake yi a China sosai. Haka kuma wasiƙar sanatocin ta ce muna sa ido sosai mu ga matakin da jam'iyyar kwaminisancin China za ta ɗauka akan masu zanga-zangar idan aka yi la'akari da mummunan matakin murƙushe ɗalibai masu zanga-zanga da aka ɗauka a Beijing a shekarar 1989 da sanatocin suka ce an kashe ɗaruruwan mutane idan ma ba dabbai ba. A cikin 'yan kwanakin nan dai kasar China ta fuskanci zanga-zangar nuna adawa da matakin killace waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 masu tsauri. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Maryam,
to gani yadda aka fara samun matsaloli a wasu wuraren yakin neman zaben jam'iyyu ya sanya hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna da hadin gwiwar wasu kungiyoyi kiran taron masu ruwa da tsaki da nufin ganin an gudanar da yakin neman zabe da kuma zababbuka lafiya a fadin jihar. Isa Lawal Ikara na dauke da rahoton.
Taron da ya hada da sarakuna da malaman addini da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma jam'iyyun siyasa dai ya maida hankali ne akan yadda jam'iyyun za su gudanar da yakin neman zabe da kuma zabe ba tare da an tada hankalin juna ba. Dr. Salamu Male shine shugaban hukumar wanzar da zaman lafiyar da ta jagoranci shirye wannan taro.
Ba mu son mu ji tashin hankali, ba mu son tsangwama, ba mu son tada hankalin al'umma, ba mu son barnata dukiya. Saboda haka muka kira wannan taro sarakunanmu da malamanmu da su shugabannin jam'iyyun siyasa a matsayin mataki na farko na kira ga yan takara da magoya bayan su cewa jihar Kaduna ba za su amince da duk wani abin da wani zai yi na tashin hankali ko na tada husuma domin harkan zabe ba.
Amma ba kwa gudun an shayin irin wannan yarjejeniya daga baya a warware ta.
Idan ka duba zaben da aka yi 2019 mun yi irin wannan kuma alhamdulillah ya haifar da damar ido.
Akwai wani mataki ne ko wani tsari da kuka yi na kila idan wani ya saba wannan zama ko yarjejeniya?
Na farko a matsayinmu na hukumar wanzar da zaman lafiya na jihar Kaduna mun haɗa gwiwa da kungiyar yan jaridu na jihar Kaduna da jam'iyyun siyasa da hukumomin jami'an tsaro ga baki daya da kungiyoyi masu yawa masu zaman kansu. Abinda muke cewa duk wanda ya furta wani abu ko wanda ya so ya tada hankali za a kube shi a tsawatar masa domin a daina. Duk wanda kuma yayi akasin haka za mu tabbata cewa doka ta haukansa.
Jam'iyyu da dama ne dai suka halarci wannan taro kuma sun ce matakar dai za a aiwatar da abubuwan da aka tattauna to za a yi zabe lafiya ba tare da wata matsala ba.
Sunana Honorable Awal Tafoki ne shugaban jami'ar Labour Party na jihar Kaduna. Taron ya yi kyau kwarai da gaske idan har za a aiwatar da abubuwan da aka faɗa gaskiya za a samu zabe mai inganci kuma a yi shi zabe lafiya a gama lafiya.
Sunana Magaji Ahmad Jarma na wakiltar jam'iyyar PDP ne kuma ni ne state organizing secretary na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Wannan abu ne mai kyau wanda ita Peace Commission ta yi.
Amma kuna ganin irin wannan taro zai wani tasiri?
Ana da yi ko da wani lokaci kuma dai abubuwan ba ko da wani lokaci yake canjawa ba sai dai mu ci gaba da roƙon Allah ya sa lokacin da zai yi tasiri ne.
Sunana Comrade Habib Muhammad Ahmad from Rigachikon ina wakiltan APC. To alhamdulillah gaskiya taro yayi kyau kuma ya gudana yanda ake bukata amma idan har an yi taron ne a cikin wannan gurin aka tashi aka bar shi gaskiya ba zai yi wani tasiri ba.
Taron yadda za a tsara yakin neman zabe da kuma zaben lafiya dai ya samu halartar manyan sarakunan jihar Kaduna karkashin jagorancin mai martaba sarkin Zazzau Malam Ahmad Nuhu Bamalle da kuma manyan malaman addinin musulunci da Kirista da kuma kungiyoyi daban-daban a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Maryam da karashin labaran duniya. Dakaran kasar Somalia sun kashe mayakan Al-Shabab kusan 40 a yankin Middle Shabelle a cewar gwamnatin kasar. Wannan shine kashe-kashe na baya-baya da aka yi a farmakin da aka kwashe watanni ana kaiwa da nufin karye lagon kungiyar ta masu zafin kishin addinin Islama. Al-Shabab dake da alaka da kungiyar Al-Qaida dake neman aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a fadin kasar tana yawan kai munana har-hare a Mogadishu babban birnin kasar da wasu wuraren. A ranar Lahadin da ta gabata, kungiyar Al-Shabab ta kai hari a wani otel da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin Mogadishu, inda mayakan kungiyar suka kashe mutane 9. Gwamnatin kasar da ke samun goyon bayan kungiyoyin sa-kai da kuma dakaran tarayyar Afirka ta ce ta kashe 'yan kungiyar Al-Shabab fiye da 600 ta kuma kwato wurare 68 a cikin wata uku da suka wuce. A jihar Alhamis dakarun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka ce 'yan tawayen M23 da abokan hulɗarsu sun kashe farar hula 50 a wani kisan kiyashi da aka yi a gabashin garin Kishishe a wannan makon lamarin da kungiyar ta M23 ta musanta. Sojojin kasar Congo da 'yan tawayen M23 waɗanda 'yan kabilar Tutsi ke jagoranta sun shafe tsawon watanni suna gwabza fada a gabashin kasar.
inda suke zargin juna da fara kai harahare. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata marasa tushe a kisheshe. A cewar mai magana da yawun ƙungiyar Lawrence Kanyuka a wata sanarwa. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya da wani jami'in diplomasiyyar Amurka a ranar Talata sun faɗi cewa suna da bayanai game da kisan farar hula a kisheshe da lardin North Kivu, amma ba su ba da cikakken bayani ba. Dukansu sun dai buƙaci a gudanar da bincike. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na gaba, shi ma kan zaman lafiyar. Kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar Kano a yayin zabuka ya ce yana aikin tsara wani taron masu ruwa da tsaki da shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa General Abdulsalam Abubakar zai jagoranta a Kano. Sai dai kwamitin ya gargadi shugabannin jam'iyyun siyasa da 'yan takara a mataki daban-daban da su kiyaye lafuzansu yayin tarukan neman ƙuri'ar jama'a. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto.
Kwamitin wadda ke karkashin jagorancin Farfesa Ibrahim Umar ya bayyana damuwa da kakkausan harshe game da yadda wasu daga cikin shugabannin siyasa a Kano ke kokarin dumama yanayi a jihar ta hanyar furta kazaman kalamai da ka iya tunzura magoya baya da sauran al'umma mazauna jihar. Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya da ke kula da ayyukan sakatariyar kwamitin ya ce shugabancin kwamitin ya buƙaci komin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki su tashi tsaye sosai domin ɗaukar matakan da suka dace.
Kai shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas yana wasu munanan kalamai abin da yake da alaka da tada a zaune tsaye a jihar Kano na maganar ko a mutu ko a rai. Wannan muna ganin ba abu ne wanda yake mai daɗi ba. Sannan abin takeici kuma sai muka ga shi ma kuma shugaban jam'iyyar NPP yana maganganu makamancin irin wannan. Wannan shine abin da ya fara tayin mana da hankali. Sannan kuma muka ƙara samun wani rahotanni na an shiga wasu wurare ko wasu gidaje a wasu unguwanni a jihar Kano an fara kokarin yadda za a yi a ci mutuncin wasu ko kuma a lahanta wasu ko kuma a tayin musu da hankali.
Gargadin kwamitin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas ke ƙarin haske akan abin da yake nufi da waɗancan kalamai nasa na baya.
Tsiyatsiya ina ta faɗa takobi ce, mashi ne ko bindiga tsiyatsiya. Bahaushe sai fasara mun tsiyatsiya. In an ce tsiyatsiya digin da za a yi ko ta halin kaka za mu zo mu ci zaɓe sai mun jefa bazan ƙuri'anmu sai mun kare ƙuri'anmu. Amma duk wanda yake Bahaushe ne ai ya san magana ake ta dagewa za mu yi duk abin da za mu yi mu ci zaɓe.
Duk abin da kana ganin cewa a matsayinka na babba me yasa za ka yi amfani da kalma irin wannan wacce take alamta yanayi na tarzoma?
Ai a waje ne na siyasa, saboda kalma ce ta 'yan siyasa kuma nake ga wa 'yan siyasa kuma a fagen siyasa.
Tuni dai masu kula da lamura ke da ra'ayin cewa gargadin kwamitin zaman lafiyar na Kano a wannan lokaci tamkar fargar jaji ne la'akari da yadda waɗancan lafuza suka fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan siyasa.
Ba mi fargar jaji ba, wato abin da ya faru shine tintintin akwai abubuwan da muka fara yi daga mu kwamitin mu na jihar Kano da ake cewa Kano Fish Committee da kuma kwamiti na ƙasa. Mun fara tararruka a nan Kano na mutane masu ruwa da tsaki akan wato shirye-shirye na samar da abin da ake cewa wato sa hannu ta yarjejiya da zaman lafiya. Muka yi wani zama na musamman da 'yan takararru na gwamnoni, sannan shi kansa Jan Abdulsalam Abubakar zai zo da kansa da sauran wasu mambobi na babban kwamiti na ƙasa wanda za su zo. Saboda haka wallahi ba fargar jaji aka yi ba, har akwai taro da muka yi wanda wata tawaga ta zo wadda take daga Turai da su da 'yan takara, kuma an tattauna duka wa'annan abubuwan, kuma aka tattauna barazanar da ake ganin zai iya kawo abin da zai shafi zaman lafiya.
Comrade Ibrahim Abdullahi Wayye kenan na kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari. Sai kuma jihar Borno, inda za a maida fiye da mutane 11,000 garuruwan da suka fito daga kananan hukumomi 8 na jihar, yayin da gwamnatin jihar take ci gaba da rufe sansanonin 'yan gudun hijirar. Wakilinmu a Maiduguri, Haruna Dauda Biyu, na dauke da karin bayani.
gwamnatin jihar Bondo ta ce ta so mai da wasu yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba su da garuruwan su zuwa garuruwan su na asali. Da yanzu aka ta fara jigilan waɗannan mutane, fiye da mutane 10,011 ne da ake sa ran za a kwace zuwa garuruwan su na asali bayan rufe dukkanin sansanin yan gudun hijira da gwamnatin jihar Bondo ta yi tun a ranar 28 ga watan Yuli wannan shekara ne. Dai gwamnatin jihar Bondo Professor Babagana Umar Zulum ya bayyana rufe dukkanin sansanin yan gudun hijira da ke cikin Maiduguri a hukumance wanda aka kwashe wasu daga cikinsu, wasu kuma aka ɗan ɗauki lokaci saboda dalilai na tsaro. Alhaji Umar Usman Kadafur shi ne mataimakin gwamnan jihar Bondo da kuma ya kaddamar da kwashe waɗannan mutane a sansanin yan gudun hijira da ke Gubiyau. Ga dai abin da ke cewa,
in ka lura wannan kokari da ake ta yi a karkashin jagorancin shi gwamnan Borno Professor Injiniya Babagana Umar Zulum da kuma akwai organizations kamar su VSF wanda suke tallafawa wannan process ɗin, su suke taimako da gwamnati kuma su suke kokari da jami'an tsaro su ga cewa bayan an tsare wuraren nan za a jaye gyare-gyare kuma a ba da tallafi wa mutanen nan da za a mai da su gidajensu. A mu kullum a matsayinmu na gwamnati mutanen nan ne suka zabe mu, dole mu yi kokari kuma mu ga cewa mun yi kokari mun mai da su gidajensu domin halayen da suke ciki. Kowa ya sani ba kullum bane za a ce a ringa ba da tallafi wa jama'a, dole ne mu yi kokarin mu mai da su gidajensu mu tallafa musu.
An dai kwashe waɗannan yan gudun hijira ne dai da tallafin gidauniyan nan da ake kira Victim Support Fund da karkashin jagorancin mataimakin shugaban gidauniyan wato Yaya Bas Marshal Lawal Alawu mai ritaya.
11,765 to mun ba su dai kowane gida mun ba su 100,000 da kuma mun shirya musu kuma abubuwan da za su yi amfani da shi in suka koma kaman katifa da abubuwan da za su yi amfani da kuma jarin. Da nan da shekara uku muna da wani yanda muka dai shirya za mu taimake su da yanda za su koma da rayuwansu da yanda za su iya zaman lafiya da kuma makarantunsu da za su koma. Kuma muna nan muna shiryawa da yanda dai mutanen asibiti za su duba su da akwai mutane da yawa a cikinsu da suka samu matsala da rayuwansu da tunaninsu da abubuwan da suka gani a rayuwansu. Mu gani cewa dai za a duba su da kyau kuma su dawo yanda suka saba da rayuwansu kafin duk matsalan nan ta faru.
Koya mutanen da ake kokarin mai da su zuwa garuruwan nasu ke cewa ne a yanzu?
Baba Yabe daga marje kake ga sai za mu yi da ku gida. Ya kake ji?
Alhamdulillah na gode.
To tun yaushe ka zo Maiduguri? Wannan shekara ka zo Maiduguri?
Shekara da goma na zo.
Ka zo gudun hijira Maiduguri? Ka zo da yayanka ne da matanka?
Ni da yayana iyali duka mun zo nan.
Tun lokacin kuma kuna cikin Maiduguri?
A
wannan kam na Gubiyau kam din?
Gubiyau kam shekara 8.
Amma na sunan ki?
Ya kalci musu alkali.
Ya kalci ko? So ya kuke ji za ku koma garin?
Gaskiya akwai mun ji daɗi gari yayi kyau kuma gashi mun samu kaya kala-kala. Wallahi mun gode ma Allah, mun gode ma gwamna, mun gode ma ƴan ƙungiya.
Gashi ganin cewa za ku kamar shekaran ku nawa nan a cikin wannan kam?
Ni da man lokacin da nazo na sauka a gidan kanina ne ina cikin gari sai na ce kai bari in zo in zauna da ƴan uwana ina da shekara 5 anan.
Shekara 5 kenan.
Mai
gidanki bai yana?
Wayyo mai gidana an kashe shi a kwanda ga gona. Wallahi ya barni da yara da jikoki.
Yaranki nawa?
Ina da yara guda 6. Ina da jikoki na guda 4.
Wasu mutane da rikicin Boko Haram ya daidaita kenan da kuma ake mai da su zuwa garuruwan su na asali musamman ma garin hukumar Matti da ke nan a jihar Borno. Haruna Daude biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu dan shakata da wannan. Lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azzu. Lokaci yayi da zamu yi boyoye wanda aka ce adan tafiya yayin da wannan shekarar ta fara mana sallama. To a watan Janairun wannan shekara ta 2022 ne mai ban kwana shirin yanayi yayi duba a game da matsalar gurbataccen iskar da al'ummar duniya take shaka wanda masana suka alakanta da matsalolin lafiya da madumamar yanayi wanda ya haifar da matsalolin sauyin yanayi da dama da ake fama da su a faɗin duniya kamar yadda ɗan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sani Anka ya shaida mu a wannan lokacin.
Su kasashen nan da suka ci gaba su ne suke amfani da manya-manyan motoci su suke amfani da duk abubuwa da suke jawo gurbatar yanayi domin mu a Afrika da sauran kasashe masu tasowa talauci ma ya ishe mu wutar ma ba a samu bata kai wani kashi 30 da za a ce kowa ya samu wuta da har za a iya amfani da waɗannan abubuwan da suke ma jawo gurbatar shi yanayin ma a sakamakon fitar da wannan sinadari na carbon. To akwai kuma noma wanda ita ma tana daga cikin abin da yake kawowa da kuma ciwo da ake yi kuma duk kasashen nan da suka ci gaba su ne suke wayannan abubuwan a kaso mai yawa.
To bayan samun nasarar amincewar kasashen da suka ci gaba a game da bada diya ga kasashen da suka fi fama da matsalolin sauyin yanayi a wurin taron COP27 na tuntuɓi kwararre kan al'amuran sauyin yanayi daga kasar Nijar Dr. Abubakar Mamman yanzu game da manufar wannan yarjejeniyar da aka cimma a watan da ya gabata.
Inda aka sani aka yi rasona a ganin cewa lalle gashi dalilin irin wannan ambaliya ce ta zo ta kawo wannan dandana za a sa abinda mutane za su yi su mai da gidajen su a gyara mahallin su wanda ba za su koma rayuwar su inda kamata. In an yi asara ko an sa kayan gona ne su ma ana iya lissayin su a gani dan saboda ana ganin cewa kamar wani irin yaki ne wanda yake halaka mutane da dukiyoyin su. Kenan ya zamanto cewa mutane sun bannata dukiyoyin su a maida musu yanda su yi su mai da ransu ci gaba da rayuwar su kusa kan da amma kaman an samu ta ambaliya ko kuma an samu wani gari ko kuma an samu wani inda kasa da tahi bisa kan ruwa da yanzu ya tayi da kasa da abinda mutane suka shuka na cikin gonakan su ya zamanto cewa ka bar su haka idan aka bar su haka abinda zai kawo tashin hankali in ya kawo tashin hankali kuma mu kanmu dole sai mun shiga cikin abin nan muna so ba mu kun ba mu yi ba haka kuma su ji su komo inda muke gaskiya mu je muna alfahari da wannan koma da yake akwai an su tashin hankali na Turai wanda suna ga cewa wannan abu kuma zai zama to kaman wata hanya ce ta inda za a yi amma dai kuma ta kaje ta kazo yanda za a yi alhamdulillah tunda dai wannan an san cewa yau a kasashen mu mutum ba ya zauna ba baka san hawa baka san safka ba illolin mamaye ne ya sa ta bannata gonakanka da albarka da ado kai a ciki.
To sai dai kuma akwai wani rukunin masana da suke ganin yayin da aka yi nasara akan bada diya a taron na COP27 shugabannin kasashen ba su mai da hankali kan batutuwan da aka fara tattaunawa a kansu a taron na bara ba. Lamarin da Farfisa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero dake Kano ya yi bayanin cewar
yarjejeniya da aka cimma a taro na COP26 na bara kenan. Wannan taro ya maida hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska wanda za ka ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna bana. Ba wai an yada wannan ba ne za ka ga dai kamar ci gaba ne domin abin da aka yanke shi ne idan muka lura za a ga sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci karfin tattalin arzikin duniya kuma har yana samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya. To kaga kamar ci gaba ne sai dai kaga an yi gudu ne yakan ka dinga cewa a rage kamar ci gaba ne na wannan tattauna da aka yi. A yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa ai wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu karanan kasashe. To kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga ainihin shi ne nan kasar Egypt ya zama an kalli matsalolin da mu kananan kasashe muke fuskanta na harka. So ba zai zama ga wani taskaro ba ana ganin dai kaman ci gaba ne na wannan kuma a yadda ake waɗannan abubuwa batu ne guda daya amma gaskiya yana da rassa da yawa kuma kowane reshe aka dauka zaka ga cewa al'amari ne da yake da matukar amfani kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi haka za a sami mafuta.
To shi kuma Comrade Sama'ila Umar Bima, shugaban kungiyar Jewel Environmental Initiative dake Gombe, ya bayyana cewa akwai bukatar dake akwai ga al'ummar jihohin Bauchi da Gombe, inda aka kaddamar da rijiyar mai na Kulmani su fahimci cewa samun mai a yankin da suke yana da kalubale, kamata su kiyaye domin
suna da ruwan, suna da kuma dazuzzuka manya wanda shi karan kansa dajin wanda ake da shi yana taka rawa muhimmi wajen rage gurbatacciyar iska, yana zuke gurbatacciyar iska, yana fitar da mai kyau. Amma namu nan kuma bamu da bishiyoyin ba, bishiyoyin sun kare don saboda yawan sare-sare, gurkin makamashi da zamu amfani da shi, wanda mutane mu yawanci an dogara ne ga amfani da itace ko gawayi. Iskan mu zamu samu matsala na dumaman yanayi, tunda kin ga aikin nan da za a yi zai kawo dumaman yanayi saboda zafi, na'urori da za a amfani da su, sannan za a amfani da injina ne, sannan bamu da bishiyoyin da za su rage wannan matsala na dumaman yanayi. Sannan kuma ruwa a wurin dama yayi nisa, ballantana su mutanen da suke nan, kin ga za a iya samun matsala na kullun cututtuka saboda zafi na wurin da zai sake kawo wanda babu shi dama. Sannan manoma za su sake fuskantar barazana na karancin abinci saboda sinadarin da za su yi amfani da shi zai kawo matsala, gurbacewar muhalli har ma ya shafi amfanin gona da ake da shi. Dukkan magana shi ne guda na farko da za a yi tukunna shi ne dole ne a fadakar al'umma da suke wannan yanki din su fahimci inda nasarar da aka samu wannan rijiya mai a wannan yanki, to muna da kalubale ku fahimci wannan.
Masauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Gaida Aisha Mu'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine, amma ya ce har yanzu bai ga wani abu da ke nuna Putin na da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. A shirye nake in yi magana da Putin bayan na tattauna da kungiyar tsaron NATO, a cewar Biden a wani taron manema labarai a fadar White House, bayan ya yi wata tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron akan Ukraine da wasu batutuwan. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an Koriya ta Arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman nukiliyar Koriya, bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da Pyongyang ta yi a watan da ya gabata. Baitul Malal Amurka ya ce sunayen mutanen John Tu Ho da Eugene da kuma Kim Soo-jil, waɗanda dama ƙungiyar tarayyar Turai ta fadda a matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan Afrilun da ya gabata. Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun ƙasar biyu su fiye da 40 sun gargaɗi ƙasar China akan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a ƙasar. Suna mai cewa yin hakan zai yi babban illa ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da China. A wata wasiƙa da suka tura wa jakadan China a Amurka, Ken Gang, sanatoci 42 a ƙarƙashin jagorancin Jeff Merkley na jam'iyyar Democrat da sanatocin jam'iyyar Republican Mitch McConnell, Dan Sullivan da Todd Young sun faɗi cewa suna bibiyar zanga-zangar da ake yi a China sosai.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hansi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Carl, ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wuni lafiya. Bismillah.